شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زامت قبل كراتو إن شاء الله تعالى أتكن وانا للتافينا من البركة أحكام الجنائز وبدعها، وان الشيخ محمد ناصر الدين الألباني ربوتا ألا يجكن سدراما أجياء إذن بأ من تابا من يبيني أكم مسألة تتمانند ترى تمانند ترى والسنة الدفن في المقبرة. Sunna a cikin binne mamaci shine a binne shi a makabarta. Amma kai bayani inda malam ya kawo mana cewa dukkanin sabon annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi, waɗanda suka rasu a lokacin su annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi yana binne su ne a makabarta. Sannan malam ya mana bayani akan cewa wani zai iya kawo cewa annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi an binne shi a gidansa ko kuma a ɗakin ɗaya daga cikin matansa. To wannan shi ma malam ya mana bayani akan cewa wannan wani abu ne da yake na khususiyarsa, wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake bance shi da shi. To sai dai kamar shiga matsala ta gaba, akwai wasu abubuwa guda biyu. Abu na farko shi ne ajiya mun yi bayani akan haramci ko kuma karhanci idan ka ɗauki saɓanin malamai na yin sallah a cikin makabarta, yin sallah inda kabari yake. To galibi wasu sukan yi hujja da cewa ai kabarin manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi a cikin masallacinsa yake a yanzu, kuma mutane suna shiga su yi sallah. Da yawa daga cikin mutane sukan yi hujja da wannan. Duk wanda zai ma hujja, galibi abin da ya faɗa koya hujja da shi kenan. Kabarin annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi yanzu yana ina? Yana cikin masallacinsa. Duk wanda ya je ya gan shi, akan je a yi ziyara a masa sallama. Yawwa. To abinda malamai suka ce shine abu na farko da kamar yadda makaranta a bai cewa babu inda aka taba samu manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi ya ce idan na rasa abin ne na a cikin masallaci. Ba a samu wannan ba na farko kenan. Abu na biyu, sahabban manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi da suke tare da shi gaba ɗaya dukkanin su, tunda kan sayyidina Abubakar Siddiq har zuwa kan ƙanana, babu wanda a cikin su ya kawo shawara abin da annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi a cikin masallaci. Amma mun ji daga ƙarshe lokacin da saɓani sayyidina Abubakar Siddiq ya zo da hadisi ingantacce da ya ji shi daga manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi cewa annabi yana rasuwa ne a binne shi a inda ya rasu. Sai aka dace kuma manzon Allah ya mutu a ina ne? A ɗakin da na Aisha, kuma aka binne shi a waje. To kun ga asali a ina aka binne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? A cikin ɗakin da na Aisha, ba a cikin masallaci ba. To tambayar da zamu yi anan shine menene dalilin da yasa kuma yanzu ka bar manzon Allah ya dawo cikin masallaci? Shine abin tambayar. Dalili shine kada ku manta wancan lokaci Madina karamin gari ne, saboda haka masallacin karami ne iya yadda adadin mutanen da suke sallah a ciki suke. To tun lokacin sayyidina Umar khalifa na biyu an dan taba masallacin manzon Allah tsira da aminci su fita a gare shi, an dan kara shi kadan. To amma sayyidina Umar da yake ya san wancan hadisi na annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi cewa an hana yin sallah a cikin kabari ko kuma inda yake akwai kabari, sai manzon Allah tsira da sai sayyidina Umar bai ma waiwai inda kabarin annabi yake ba, sai duk ɗaya ɓaryar gaba ɗaya, sai aka yi ƙarin ta wannan ɓangaren. Lokacin sayyidina Uthman shi ma ya irin wannan extension ɗin, shi nasa ma ya fi na sayyidina Umar. Shi ma a lokacinsa ɗaya ɓangaren ya taɓa kwata-kwata, bai taɓa inda kabarin annabi yake ba, saboda kabarin annabi yana jikin masallacin annabi, ɗakin da na Aisha. Ina fata mun fahimta. Ba a shigo da kabarin manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi ba cikin masallaci sai a wajen shekara ta 88 ko abin da yake kama da haka. Kusan lokacin ma duk babu sahabbai, lokacin daular Banu Umayya, lokacin khalifancin Al-Walid bin Abdul Malik. Walid bin Abdul Malik lokacin da ya tashi nasa extension din, sai ya ga lallai akwai buƙatar a shigo da ɗakunan matayen manzon Allah, ba ɗakin da na Aisha kaɗai ba. Ina fata an gane. mata yin manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi dakunan sai aka mata su shigo cikin masallaci tunda mutane sun karu garin ya fadada to sai ake tunani ya za a yi da kabarin annabi tsira da aminci tabbata a gare shi a lokacin kamar yadda wasu daga cikin malamai suka fada cewa wasu daga cikin manya-manyan tabi'ai da suke rayu a lokacin irin kamar irin Sa'id ibn al-Musayyib an ce sun yi inkari suka ce wannan ba daidai bane kada a shigo da kabari cikin masallaci annabi tsira da aminci tabbata a gare shi yayi hani ba shi ce a haka ba amma kuma kun san karfi na mulki da izza ta sarauta saboda haka Walid ibn Abdul Malik haka yayin nasa ijtihadin aka fadada masallaci kuma aka shigo da shi ciki to amma shi ma a nasa irin ijtihadin sai aka wasu katangu guda uku aka kewaye masallaci aka kewaye kabarin da su ina fata an gane an shigo da shi ciki masallaci amma sai aka wasu katangu guda uku akai daya akai wata a cikin wata aka kewaye kabarin gaba daya abinda yake nufi kamar wannan katangu sun fitar da shi daga cikin masallacin wannan nasa ijtihadin kenan ina fata an fahimta to ashe kun ga abinda zamu dauka shine asali manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi bai ce abin ne shi a cikin masallaci ba sahabban sa ba su binne shi a cikin masallaci ba sun binne shi ne a ɗakin matarsa na Aisha yarda Allah ta tabbata a gare ta an samu wannan aiki ne daga wani daga cikin sarakuna ba wani daga cikin malaman addini ba ko wani daga cikin wanda za a ce ana za a yin hujja da magana su ko abin da ya kama da haka ina fata an gane to kun ga ashe wannan ba zai zama to hujja mutum ya kafa maka hujja da cewa ai kabarin annabi a cikin masallacin sai ke ba saboda haka ya halatta a yi sallah inda akwai kabari babban abin da ya kamata bari ka dauka shine maganganun annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi ni aiki da shi shine abin da ya kamata mu dauka mai annabi yace sai ka dauka kai aiki da shi wani aiki da wani a bayan sa to wannan zai yi ijtihadi kuma abu guda biyu ne imma mutum ya kuskure yana da lada guda daya imma mutum ya daidai yana da lada guda biyu haka al'amarin yake amma aka ce ijtihadi da mutum zai kuskure samu lada daya ko biyu sai mutumin da ya kai matsayin ijtihadin ba kowanne mutum ne zai ce ai wani ma ijtihadi ba a'a sai mutumin da yake ya kai martaba ijtihadi idan ka je ka duba littafin usulul fiqi dukkanin suna kawo martabar da mutum zai kai ya kasance zai yin ijtihadi sai mutum ya san ilmai da yawa saboda haka idan mutum ya ijtihadi daidai zai samu lada guda biyu amma mutum ya kuskure fa lada guda daya ba za ka zarge shi akan abin da ya ba sai dai me ba za ka bi shi akan wani kuskuren ba in dai ka gano kuma ga daidai Allah ya samu fahimci wannan ina fata mun gama da wannan matsalar ko yawa sai abu na biyu shine annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi muka ce waccan kususiyar sa ce an binne shi a cikin gida wanda dukkanin sabban sa a baya kafin shi ana binne shi ina a cikin makabarta to kuma sai muka ga ai an shigo da abokan sa guda biyu aminan sa wanda insha Allah ta'ala kamar yadda yake a zahiri aljanna ma insha Allah ta'ala suna tare sayyidina Abu Bakar sayyidina Umar to ya aka shigo da su shin su masa da khususiya ne to shine sai malamai suka ce sayyidina Abubakar Siddiq wanda shine babban aminin manzon Allah tsira da aminci sabata a gare shi tun kafin shigowar musulunci da bayan shigowar musulunci tare suke aminin sa ne ya kasance sayyidina Ali yakan lokacin da sayyidina Umar ya mutu sayyidina Ali yakan ce na shaji manzon Allah tsira da aminci sabata a gare shi yana cewa mun shiga ni da Abubakar da Umar mun fita ni da Abubakar da Umar saboda amincin da yake tsakanin su manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi yayi da sayyidina Abubakar kamar yadda sayyidina Abubakar ya yi da manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi 200 wata rana yar gidan sayyidina Abubakar na Aisha kuma matar manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi uwar mu'minai ta yi mafarki cewa wasu taurari guda uku sun fado sun zo sun dare a cikin ɗakin ta masu haske saboda haka mahaifinta sayyidina Abubakar ɗaya daga cikin baiwar da Allah ya masa yana ɗaya daga cikin manyan sahabbai da suke iya fassara mafarki Allah ya bashi ilimin fassara mafarki don kun san fassara mafarki shi kansa ilimi ne kada kai mafarki kaje ka samu kowa ka ce wani da Allah ya mafarki kaza fassara mu manzon Allah ya ce shi mafarki yana kafar tsuntsuni a daure akan yakan faru ne a yadda aka fassara shi idan kaje ka samu mutumin da bai iya fassara mafarki bai fassara maka to abin zai iya afka maka koda ba daidai fassara maka ba haka manzon Allah ya faɗa cikin hadisin Tirmidhi saboda ka ba a fassara mafarki sai ga mutumin da yake yalakance shi shi za a fassara farki shi sa ta'abirur ru'ya shi kansa ilimi ne mai zaman kansa kada kai kowanne mutum da zai ka samu ka ce ai na ya farki an yi kaza wani ya biyo da guru kaza da ya ce maka ai kaza ne shikenan sai ga abin ya afka maka Allah ya kyauta to sayyidina Abubakar Siddiq yana daga cikin wanda Allah madaukakin sarki ya ba su ilimin fassara mafarki sai ta tambaye shi cewa ya babana ga abin da na gani a cikin bacci na sai ce mata wannan mafarkin naki zai faru anan gaban Allah da bai ga mata abin da zai faru ba lokacin da Adam mijinta ya mutu manzon Allah kira da abinci sabbata a gare shi bayan kura ta lafa an gama abin da za a yi sai ga mata cewa wannan shine ɗaya daga cikin tawararen da kake gani masu haske guda uku sun faɗo ina fata an gane wannan shine ɗaya daga cikin tawararen nan guda uku lokacin da sai na Abubakar ya mutu kafin ya mutu ya ban mata wasiya cewa yana so abin da shi a kusa da aminin sa manzon Allah tsira da abinci sabbata a gare shi ya bar wasiya akan haka da ya mutu da aka binne shi sai ta gano cewa ashe ga tauraron nan na biyu an fahimta sai aka binne shi a kwibin manzon Allah tsira da abinci sabbata a gare shi wajen ka fada manzon Allah tsira da abinci sabbata a gare shi bangaren dama sai aka binne shi anan to saura tauraro da yake nan to sai ta ce daman ɗakin nata zai iya ɗaukar mutum uku ne kawai idan aka ƙara binne mutum ɗaya to kuma waje ya ci gaba wanda zai iya shiga ciki yanzu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga sayyidina Abubakar Siddiq sai take cewa wannan wajen na barshi ne domin kaina idan na mutu anan nake so abin da ni ga babana ga mijina ina fata an gane tace ba zan fifita wani na akan wannan wajen ba kowane ne sai dai hakura ni za abin ne anan wajen to ana haka sayyidina Umar tun a rayuwarsa sai ya aika mata da cewa yana neman alfarma dan Allah idan ya rasu yana so abin ne shi a gefen abokansa guda biyu manzon Allah da sayyidina Abubakar Siddiq saboda haka nan Aisha ta duba ta ga ai ba ta iya na sayyidan Umar ba ina fatan fahimta abokin babanta kuma abokin mijinta ba ta iya hana shi ba tace to ba matsala sayyidina Umar lokacin da yake cikin sallah wancan ba majusi abulu almajusi yazo ya soke shi sai kasance a lokacin da jini yake zuba daga jikin sayyidina Umar ya kira ɗansa Abdullahi ɗan Umar ya ce yi sauri ka je wajen nana Aisha ka nemi izini ka gaya mata cewa ni Umar kada ka ce mata ma shugaban mu'mini kada ka ce mata amirul mu'mini a'a ka ce mata Umar yana neman izini dan Allah idan ya rasu yana so dai a binne shi a kusa da abokansa guda biyu sayyidina Abdullahi ɗan Umar ya je ya gaya mata wannan sako na mahaifinsa nan take kuma ta amince bayan ya cika aka ɗauko shi aka zo aka sa shi a gefen abokansa aka sanya shi a kusa da manzon Allah tsira da aminci su fita a gare shi kenan ya kasance me wannan waje ya cika wancan taurari guda uku da ta mafarki ga sunan sun tabbata ina fata an fahimta dukkanin sabon annabi tsira da aminci su fita a gare shi da suke rayuwa a lokacin gaba daya babu wanda yayi inkarin cewa an binne manzon Allah tsira da aminci su fita a gare shi tare da sayyidina Abubakar Siddiq da sayyidina Umar dukkanin ku abinda musulmi suka hada a kansa wannan hujja ne ina fata an fahimta babu wanda ya inkari kuma abin da ya nuna maka haka shine bayan an binne sayyidina Abubakar an binne sayyidina Umar ba a taba samu wani sahabi kuma shi daga baya ya zo ya ci gaba da binne wani nasu a cikin gida idan ya mutu ba idan da sun dau wannan matsayin wani abu ne sun da ai sai su ci gaba da binne nasu a cikin gida ko to amma daga lokacin duk wanda ya mutu makabarta ake dauka akai aje akai shi ina fata an fahimci wannan yawa to shi yasa sai malami suka ce abin da yafi shine idan za a binne mutum a binne shi a cikin makabarta abin ne shi a cikin makabarta sai dai idan akwai wani dalili da yasa abin ne shi a wani waje daban da makabarta ba to wannan kuma malami suka ce babu wani abu akan iya binne shi amma dai babban abin da yake na daidai shine abin da mutum a makabarta Allah ya sa mu dace ina fata waɗannan bayanan da muka yi dan takeici sun fito fili to ina gani sai mu ci gaba da karatu malai yace wa yustasna mimma sabaqa ash-shuhada'u fil ma'rakati mun yi bayani ji akan cewa dukkanin wanda ya rasu inda ya kamata a ji abin ne shine makabarta to sai malai yace wa yustasna za a togace za a cire mimma sabaka daga cikin abin da ya gabata na cewa ko za a binne shi a makabarta ash-shuhada'u fil ma'rakati za a togace shahidai da suka mutu a filin daga su banda su shahidin da ya mutu a filin daga shi baya cikin mutumin da za a dauke shi a je a kai shi makabarta aina za a binne shi shine abin da za mu ji yanzu fa innahum yudfanuna fi mawatin istishhadihim wa la yunqaluna ila al maqabir li hadith jabir radhiyallahu anhu qala malaje saboda su shahidai za a binne su ne a gurbin da suka yi shahada ba a dauke su a cire su daga inda suka mutu a kai su waje a je a binne su ba a yi musu haka me yasa malaye faɗa kai ce saboda hadisin Jabir dan Abdullahi yarda Allah ta'ala tabbata a gare shi yace kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min almadinati manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi ya fito daga garin Madina ila almushrikina liqatilahum zuwa ga mushrikai dan yaje ya yake su a yakin Uhud kenan yakin da aka yi na Uhud yakin da aka yi na biyu bayan hijira annabi tsira da aminci tabbata a gare shi daga garin Makka zuwa Madina wa qala abi Abdullahi, haka ya gabata ka karanta wajen nan, an gane? Kada ka ce wa qala abi Abdullahi, kaga ka ce abi Abdullahi, baban Abdullahi yace kenan. Amma abin da yake shine wa qala abi Abdullahi, babana Abdullahi yace, sai kasance qala din fi'il madhi ni naqis mabni ala fatha la mahalla lahu min al-i'rab. Abi mudaf ni mudaf ilayhi fi mahalli rafa'i fa'ilun. Ina fata an fahimta. Abdullahi din sai kasance shine badal min me, min abi. Ina fata an fahimta. Ai babana, waye baban nasa? Abdullahi shine ya fada. Ina fata an fahimta wannan ko? Haka ya gabata karanta wajen qala abi, in kace abi Abdullahi to ka lalata ma'anar gaba daya. Babana Abdullahi yace ya Jabir ibn Abdullahi, ya kai Jabir ibn Abdullahi, baban sai yake ga masa haka, la alayka an takuna fi nidari alil madinati hatta ta'lama ila ma yasiru amrina. Ya kai Jabir ibn Abdullahi, babu laifi akan ka, shine la alayka, babu laifi akan ka, an takuna fi nidari alil madinati, daga kasance a cikin wanda za su zauna su jira daga cikin mutanen Madina. Yaki za a fita, kai ba sai ka fita ba, babu laifi idan ka zauna kai jira daga cikin wanda za su dako. Hatta ta'lama ila ma yasiru amrina, har ka san, hatta ta'lama ila ma yasiru amruna, har ka san yaya al'amarin mu zai kasance. Za mu dawo ne da nasara ko kuma za mu shahada a can. Me yasa ya ga masa haka? Sai ya ce fa inni wallahi, hakika ni ina rantsuwa da Allah, laula anni atruku banati li ba'di, yace da badan zan bar ƴaƴana mata ba da yawa kuma babu mai kula da su idan na tafi, la ahbabtu an tuqtala bayna yadayya, yace to wallahi da na so a ce an kashe ka a gabana, da ni da kai zamu dungo mu tafi yakin, aje a kashe ka, ni ma a kashe ni, ba dai shahara bace ita muke bukata. Ina fatan fahimta abin da yake ga masa, shine yaki za a tafi. To Jabir da wasu kanne mata wajen su shida ko su bakwai, daga mahaifinsa sai Jabir sai su waɗannan ƴan uwa nasa mata. To idan Jabir ya fita shi kadai ne namiji, mahaifinsa ya fita, aka je aka kashe su, waɗannan yara waje kula da su? Ina fata an fahimta. To shi baban Jabir ba makaho ne, makaho ne baya gani, amma yake ga waɗansa cewa ya zauna ya kula da ƴan uwansa mata, shi zai je jihadi a kashe shi, baya gani din. Ina fata an fahimta. Yawa, yace da ba dan waɗannan ƴan uwa na kamata ba, da tare za mu fita a kashe ka a gabana, wannan yafi min daɗi. Yace to amma kagan a kashe su za su shiga cikin wani hali, babu namiji a kansu, babu wanda zai tsaya a kansu. Mace kuma dole sai da namiji, dole sai da namiji a kanta wanda zai tsaya kula da ita. Haka addinin musulunci ya riga ya tsara. Jabir yake cewa qala fa bainama ana fi nirina, yayin da nake a cikin waɗanda suke jira su ga ya al'amarin musulmi zai kasance a cikin wancan yaki, idh ja'at ammati bi abi wa khali adalatuhuma ala nadhihin, kawai sai ga mahaifiyata, inji Jabir, sai ga yar uwar mahaifina, ita ce ammati, amma ita ce yar uwar mahaifina miji kenan ko, khala kuma yar uwar mahaifiya mace. Ina fatan fahimta ko? Yawa, to sai ga yar uwar mahaifina bi abi tato da babana, wa khali da kuma dan uwan mahaifiyata, ma'ana dan uwanta kenan ita. Ina fatan fahimta. Dan uwan mahaifiyata, adalatuhuma ala madihin, ta doro su, ta daidaita su akan raqumi. Nabihin shine raqumin da ake ebo ruwa da shi, akwai raqumin da suke zo su ebo ruwa da shi, ne suke ce masa nabihin. To ta doro su akan raqumi, an kashe su kenan, ma'ana ta musu kamar yadda ake dora irin mangala akan jakiyaka, wannan bangaren, wannan yana can bangaren, wannan yana ina nan bangaren, haka an kashe su, ta dauko su, ma'ana ta je filin daga, ta ga ga dan uwanta an kashe, ga kuma dan uwan abin nan dinta an kashe, saboda kashe ta dauko su, ta dora su akan raqumi dan ta shigo da su cikin gari, ai musu sitara a sasu a cikin kabari. Jabir yace fa dakhalat bihim almadinata litadfinahuma fi maqabirina, ta shigo da su cikin Madina domin a kai su makabartanmu da ake binne musulmi aje a binne su. Idh dhahiqa rajulun yunadi, kawai sai ta hada da wani mutum, kawai sai ga wani mutum ya zo yana shela, yana yekuwa, yana cewa ala ku saurara, inna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam, hakika manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi, ya amurukum an tarji'u bil qatla fatadfinuha fi masari'iha, yana umarta ku da kowa ya dawo da mamacinsa da ya dauka daga filin daga, a binne su a inda suka fadi, shine masari'ihuma, inda mutun ya fadi, inda aka soke shi ya fadi ko inda aka sare shi ya fadi, anan za a matsar da shi a tona masa kabari a binne shi. Shi yasa dan mutumin da ya je Madina ai akwai inda ake ce musu ai Uhudu, ho ana zuwa a ziyara a wajen Uhudu galibi, kuma akwai makabarta Uhudin inda aka shi wadannan shahidan Uhudu har yanzu wajen yana nan. Saboda da an dau da kowa dauki nasa mamacin ya tafi da shi garin Madina, haka za a je a binne shi a cikin gari. To sai annabi ya aiko dan ake cewa kowa ya dawo da nasa mamacin inda suka rasa, anan za a binne su. To Jabir ya ce lokacin da wannan gaggotawa ta dauko mahaifina da dan uwan mahaifiyata, sai ya kuwa ta zo daga me ya kuwa annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi a dawo da su. Yace haifu qutilat, inda aka kashe su, faraja'na bihima, sai muka dawo da su, fadafannahuma haifu qutila, sai muka je muka binne su a ina, a inda aka kashe su. To kun ga wannan hadisi abin da yake nuna mana shine duk inda mutum ya rasu, inda shahidi ne anan ake binne shi. To amma kuma shahidin akwai togaciya, ba kowane irin shahidi ba, shine shahidul ma'araka. Kamar yadda muka ji tun a farko, shahidul ma'araka shine mutumin da ya dauki takobi, ko kuma mutum a yanzu mutumin da ya dauki bindiga ya je filin daga aka kashe shi, shine shahidul ma'araka. Amma mutumin da ya mutu da ciwon ciki, ko da ta'un annuba, ko da nitsewa a ruwa, ko da faduwar gini, ko dai abubuwan da muka lissafa duk a baya muka ce su ma duk shahidi ne, shi banda shi. Shi ya za a yi masa yadda ake kowane musulmi, haka za a yi masa. Za a yi masa wanka, a yi masa linkafani, a yi masa komai, a dauke shi a je a sashi a cikin kabarinsa, a cikin makabartar musulmi, ba a inda ya mutu ba. Wannan shine abin da ya kamata mu fahimta a cikin wannan hadisi. Akhrajahu Ahmadu, wannan hadisi Imam Ahmad ya fitar da shi bi sanadin sahihin, da isnadi wanda yake ingantacce, wa ba'du inda Abi Dauda wa ghairihi, wani sashi daga cikin hadisin Abu Dauda da wani shi daga cikin malamai hadisi sun fitar da shi mukhtasiran, amma a takaice bai kai wannan tsayi ba. Wa qad taqaddama fil mas'ala as-sabi'ati 'ashara wal rabi'ati 'ashara, hadisin ya gabata a cikin mas'ala ta 17 da kuma 14. Ina gani ko ana zama dakata insha Allah ta'ala, saboda mas'ala ta gabata da tsayi sosai da sosai, ba mu iya karasa ta ba, kada mu shiga kuma mu dakata a gefe, sai mu dakata anan. Abinda makaranta Allah madaukakin sarki amfani da mu da shi, wanda muka yi kuskure kuma Allah madaukakin sarki ya fi mana. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi, subhanakallahumma wa bihamdik, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.